Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Lahadi, 6 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jami'an Amurka sun ce Rasha ta tattara kalla kashi 70 cikin 100 na makaman soja da take son ta kai zuwa wurin nan da tsakiyar wata. Tambayewa shugaba Vladimir Putin zaɓin kaddamar da wani gagarumin farmaki a Ukraine. Mahaukaciyar guguwar Batsirai ta rage ƙarfi cikin dare, amma har yanzu ana sa ran za a samu ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya bayan da ta afkawa gabashin ƙasar Madagascar da iska mai ƙarfi. A yau Lahadi, shugaban ƙasar Tunisia Kais Saied ya rusa majalisar koli ta shari'a, hukumar da ke kula da 'yancin kai na shari'a, matakin da ya haifar da fargaba game da 'yancin kai na ɓangaren shari'a, kuma tabbas zai fusata masu adawa da shi.
Bayan haka za ku ji cewa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa sun tofa albarkacin bakinsu game da jawabin da shugaba Bazoum Muhammad ya yi a babban taron shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha, inda ya taɓa batutuwa da yawa ciki har da tsaro da juyin mulki a ƙasashen Afirka. A fagen wasanni kuma za ku ji ra'ayoyin masu sha'awar kallon wasan ƙwallon ƙafar cin kofin Afirka da ake yi a ƙasar Kamaru bayan nasarar da ƙasar ta Kamaru ta samu a wasan da ta buga jiya Asabar da ƙasar Burkina Faso. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce Rasha ta tattara kalla kashi 70 cikin 100 na makaman soja da take son ta kai zuwa wurin nan da tsakiyar wata, don baiwa shugaba Vladimir Putin zaɓin kaddamar da wani gagarumin farmaki a Ukraine. Jami'an, waɗanda suka tattauna alƙaliman da suka tantance na cikin gida na jibge sojojin Rasha kan yanayi da basu gano ba, sun nuna wasu alamomi da ke nuna Putin yana shirin mamayewa a cikin makonni masu zuwa, ko da yake ba a san girma da yawa ba har yanzu. Sun jaddada cewa ta yiwu ana iya samun mafita ta hanyar diflomasiya. Daga cikin waɗancan alamomi na soja, atisayin dabarun nukiliyar dakarun Rasha da ake gudanar da shi kowane lokacin ƙarshen bazara, an sake tsara shi daga tsakiyar watan Fabrairu zuwa Maris. Hakan ya zo daidai da abin da jami'an Amurka ke gani a matsayin kofa da ta fi dacewa ta mamayewa. Mahaukaciyar guguwar Batsirai ta rage ƙarfi cikin dare, amma har yanzu ana sa ran za a samu ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya bayan da ta afkawa gabashin ƙasar Madagascar da iska mai ƙarfi, kamar yadda ofishin kula da yanayi na tsibirin ya faɗa yau Lahadi. Hukumar Makiyu ta ce Batsirai ta rage ƙarfi, ta kuma ƙara da cewa matsakaiciyar iskar guguwar ta ragu da kusan rabi zuwa kilomita 80 cikin sa'a guda, yayin da guguwar da tafi ƙarfi ta koma zuwa kilomita 110 cikin sa'a guda daga kilomita 235 cikin sa'a guda a lokacin da ta sauka jiya Asabar da yamma. Hukumar kula da yanayin ta ce guguwar, wadda ta afkawa ƙasar da ke babban tsibirin tekun Indiya cikin 'yan makonni kaɗan, tana tafiya ne zuwa yamma da gudun kilomita 19 cikin sa'a guda. Batsirai ta sauka a gundumar Mananjari sama da kilomita 530 kudu maso gabashin babban birnin kasar Antananarivo da misalin karfe 8 na dare agogon yankin jiya Asabar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, shugaban kasar Tunisia Kais Saied ya rusa majalisar koli ta shari'a, hukumar da ke kula da 'yancin kai na shari'a, matakin da ya haifar da fargaba game da 'yancin kai na ɓangaren shari'a, kuma tabbas zai fusata masu adawa da shi. Matakin Saied ya kawo ƙarshen sukar da yi wa alƙalai na tsawon watanni. Saied ya sha sukar jinkirin da ɓangaren shari'a ke yi wajen yanke hukuncin shari'ar cin hanci da rashawa da ta'addanci. Saied ya kira majalisa a matsayin tarihi, inda ya ƙara da cewa zai fitar da wata doka ta wucin gadi ga majalisar amma bai karin bayani kan dokar ba. A watan Yulin bara, Said ya kori gwamnati da dakatar da majalisar dokokin kasar, matakin da masu adawa da shi suka bayyana a matsayin juyin mulki. Ya sha suka sosai bayan karɓa mulki da yin watsi da tattaunawa tare da dukkanin jami'in siyasa.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar sadarwa ta Jamhuriyar Nijar ta gargaɗi 'yan jarida da su kasance masu yin taka tsantsa a yayin gudanar da aiki don kaucewa fadawa tarkon masu yaɗa labaran ƙarya a kafafen sada zumunta sakamakon lura da yadda abin ke ƙara tsananta bayan da aka fuskanci juyin mulki a wasu ƙasashen Afirka. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Idan a can baya hare-haren ta'addanci kan zama wata hanyar cin kasuwa a wajen masu yaɗa labaran ƙarya, an waye gari a yau masu wannan sana'a sun karkata akalarsu wajen juyin mulkin da aka fuskanta a wasu ƙasashen Afirka, inda suke ƙago abubuwan da suke dangantawa da Jamhuriyar Nijar. Suleiman Umaru Bura, wanda ke aikin bincike don tantance tushen hotuna da bidiyoyin kafafen sada zumunta, ya ce sun bankaɗo abubuwa da dama a tsawon makonni biyu na baya-bayan nan.
Akwai wani hoto da aka wallafa aka sai gashi nan hargitsi ne ake yi a nan Yamai ta takule. Idan muka yi bincike muka gani wannan hoton tun 2014 aka ɗauke shi a Burkina lokacin da aka yi wata zanga-zanga a bakin majalisa. Akwai wata kuma bidiyo ma wanda aka sa ta hallo ita ma take yawo, aka ce gashi anan Niger ne ana ta kashe-kashe. Sai da muka yi bincike muka gano ita wannan bidiyon a ƙasar Chad ne aka ɗauke ta, musamman a wani gari da ake cewa Abeshi, ran 25 ga watan wannan January da ya wuce aka yi hargitsi tsakanin su al'umma da su jami'an tsaro.
Hukumar sadarwa ta CSA, wacce yake da alhakin saka tsari a ayyukan kafafen yaɗa labarai ta hanyar shugabanta Dr. Kabir Sani, ta gargaɗi 'yan jarida akan buƙatar taka tsantsan a wannan lokaci da masu yunkurin haddasa ruɗani suka mamaye kafafen sada zumunta.
Idan mutum ya zo ya kawo bisa Facebook ya ce an yi abu kaza wuri kaza, kai ɗan jarida ya kamata ka je ka yi verify kanka zuba shi. Wannan ne ba da labarin nan. Wannan matsayi gare shi balle haya ba da labarin. Kenan kan ya ba da labarin shi ɗan jarida sai ya yi verify information. Ina jawo hankalin 'yan jarida su yi hankali da siyasa ta kawo ni ruɗani, kowa sai ya ɓoye cikin ɗakin shi ya ɗauki logiciel ya zo ya ƙirƙira ƙarya ya zo ya baza. Waɗanda suka baza wannan labarin da kai ɗan jarida kun zama complice, kenan doka ko ta CSA ko ta cyber criminality tana iya bugunku.
Suleiman Bura ya kara da cewa girman wannan matsala ta yaɗa labaran ƙarya da yadda abin ke tasiri akan wani rukuni na jama'a ya kai matsayin da za a tashi haikan domin tunkarar wannan al'amari.
Wanda suke watsa irin wannan labarukan abu biyu ne manufarsu. Na farko ita ce su sa mutane cikin kuskure, na biyu su sarrafa mutane. Shi ne ake cewa a Turanci manipulation. Tunda ke su wanda suke wallafa wannan labarukan na ƙarya suna da manufohinsu da suke su cimma.
Tun a shekarar 2019 ne Jamhuriyar Nijar ta tanadi matakan saka tsarin amfani da kafafen sada zumunta da zummar murƙushe masu amfani da wannan kafa don cimma wata mummunar manufa. Sai dai wasu 'yan ƙasar na ganin zartar da dokokin da aka shimfiɗa ya danganta daga wannan mutum zuwa wancan, a maimakon ba sani ba sabo. A wani lokacin da hatta wani makusancinka na iya ɓoyewa bayan kafafen sada zumunta domin cutar da kai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Mana Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Asabar, ƙasar Pakistan ta ce ta kashe 'yan awari 20 don kawo ƙarshen ƙawanyar da suka yi a sansanin soji biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Sojoji aƙalla 9 ciki har da ofisoshi 2 aka kashe, yayin da kuma wasu 6 suka samu raunuka a gwabzawar da ta ɓarke da tsakar daren ranar Laraba a gundumomin Nishki da Panjigur da ke lardin mai fama da tashe-tashen hankula. Jami'an tsaro sun kammala aikin kakkaɓe turjiyar yau, wato jiya Asabar kenan, a cewar jami'an hulɗa da jama'a na sashen harkokin yaɗa labarai na rundunar sojin. A wata takardar bayani ya ƙara da cewa an yi nasarar daƙile duk hare-haren biyu. Kasar Rasha ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da coronavirus kullum da ya kafa tarihi 181, wanda ya ninka sau 10 daga wata guda da ya gabata, yayin da nau'in Omicron mai saurin yaduwa ke yaduwa a fadin kasar. Alƙaliman da kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na kasar ya fitar yau Lahadi, an samu kusan ƙarin waɗanda suka kamu 2,800 sama da na kwanaki da suka wuce, kuma ya ci gaba da karuwa daga tsakiyar watan Janairu, a lokacin da sabbin waɗanda suke kamuwa yake kusan 17,000, ko da yake adadin waɗanda suke kamuwa ya karu sosai a cikin 'yan makonnin nan. Kwamitin yaƙi da cutar ya ba da rahoton cewa waɗanda suke mutuwa kullum daga COVID-19 na ci gaba da raguwa a duk tsawon lokacin annobar. Kwamitin yaƙi da cutar ya ba da rahoton waɗanda suka kamu 12,800,000 da mutuwa 335,414.
Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jawabin da ya yi a taron kolin shugabannin kasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka a birnin Addis Ababa na kasar Habasha, shugaban Nijar Bazoum Muhammad ya taɓo batutuwa da dama akan halin da kasashen Afirka ke ciki, kamar harkar tsaro, juyin mulki, canjin yanayi da ma annobar coronavirus, abinda ya sa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa yin furuci game da jawabin na Bazoum Muhammad. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Kamar sauran takwarorinsa da dama na kasashen nahiyar Afirka, shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad na halartar babban taron shugabannin kasashe da ma shugabannin gwamnatoci kasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka Addis Ababa ta kasar Ethiopia ko kuma Habasha, inda shugaban kasar ta jamhuriyar Nijar ya jawabi game da matsalolin da suka haddabi wannan kasashen, inda yake cewa a gaban takwarorinsa:
de cette 35e session ordinaire de la conférence de l'Union pour exhorter mes pères à une mobilisation soutenue dans le combat contre le terrorisme et tous les facteurs de violence qui ont cours dans notre continent.
Albarkacin wannan taro na 35 na kungiyar haɗin kan nahiyar Afirka yana kira ga shugabannin kasashen nahiyar Afirka da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin yaƙar ta'addanci a kowane fannin sa, haka ma da su ƙarfafa cire shingen kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa, domin bankin nahiyar Afirka ya nuna cewa kashi 16 ne kawai kasashen na nahiyar Afirka ke da na kasuwanci zuwa kasashen waje. Shi yasa ma nake jin daɗi game da cin yarjejeniyar Zulekaf da ke sawar a rinka shiga ana hita a cikin kasashenmu ba shinge. Haka ma a matsayina na wanda ya fito daga yankin Sahel, kun san cewa muna fama da canjin yanayi sosai da ke haifar da yunwa, gurgusuwar hamada, karamcin abinci, ambaliyar ruwa da sauransu, wanda ya kamata kasashe masu manyan kamfanoni da ke dumamar yanayi ya kamata su tallafa wa kasashen nan da wannan lamarin ke cutarwa, kamar yanda suka ɗauki alƙawulla a tarukan Paris, Marrakesh da Glasgow. Sai dai a cewar Mamman Hamisu, mai nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa, batun da ya fi ɗaukar hankalinsu a cikin jawabin da shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar ya yi shi ne maganar tsaro.
Bisa ga zancen da shugaban ƙasa ya yi a kan abin da shi fannoni dai guda kusan dai ya yi magana fasan fannoni da dama, to dai fannin da ya yi ya zama muna ƙalubale shi ne abin da ya shafi ɓangaren tsaro. A don rashin wannan abubuwa, tun da in ka duba ka ga an daɗe an sha faɗi ana nanatawa a kan abin da ya shafi fannin tsaron nan, kamar mu dai musamman dai mu abin ya fi shafan mu da yake kaga mu gabaki dai makwabtan mu dai zai kaga babu wani mai kwanciyar hankali yan banda bangare guda abin da shahibe ne. To yanzu kuma kaga wannan abun yanzu da ya kasance wannan juyin mulkin kuma da aka yi kaga abun kuma ya ƙara tsanani a bisa ga abin da shahibe fannin tsaron nan. To gaskiya na ji daɗi bisa ga fannin tsaron da ya magana, dole sai an ba da haɗin gwiwa sosai kashi 100%, sannan kuma dole su ma kankansu mutanen su ci kowannan kungiya waɗanda kowanne ba cikar-cikar sojoji an ka zo an kai haɗin gwiwa suke ba da tsaro ba dare ba rana su ma sai sun tashi tsaye haƙƙan da su kansu kuma ƙasashe waɗanda suka shahe wannan abu su ma su mai da hankali da yake babban abun da ma ya ɗauka hankalin mutanen shine rashin tsaron nan ma duk duniya ko hankalin shi na kan rashin tsaron nan.
Haka ma a taron na 35 na ƙasashen haɗin kan nahiyar Afirka shugaba Bazoum Mohamed ya taɓo illoli da corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasashen nahiyar Afirka da ma juye-juyen mulki da ake fama da su a yammacin Afirka ɗin da alƙawalin tabbatar da haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka a nasa ɓangaren. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa fagen wasanni. ‘Yan ƙasa kamar sun bayyana farin cikinsu game da nasarar da ƙasar ta samu a wasan da ta buga jiya Asabar da Burkina Faso a gasar cin kofin Afirka, inda aka tashi da 5-3. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikinsu.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Indemis Lions ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta samu nasarar ɗaukan gurbi na 3 a wasan ƙwallon ƙafan da aka gudanar a ƙasar ta Kamaru, inda ake tafafutuka na neman cin kofin nahiyar Afirka karo na 33. Ga irin murnar da al'umman ƙasar ta Kamaru suke ta yi.
Bari malam, wallahi wannan aiki ya yi kyau sosai, wallahi sun yi ƙoƙari, wallahi. Saboda ana dukan su 3-0 suka yi remontin da 3-2 jusqu'à l'heure de but.
Jama'a kuma ɗan Kamaru ne kuma yau muna jikin farin ciki. Wannan wasa ba mu zata cewa za mu hauro da 2-3 da aka saka mana nan ba, amma yau nan gaskiya mun nuna cewa ba mu mazaje ne a sha'anin bol.
Wato mun nan ne tsare ɗan tsaya saboda naga yadda aka buga wannan penalty, kuma mun yi farin ciki da ɗaukan wannan matsayi na 3 da muka samu.
Ana yi mana 3 da banza, to bayan mitan da ya dawo kwashi ya dawo a cikin hankalin shi ya sire waɗansu ya mayar da su an sai ƙollo, to abu ya sanja ga yau mun samu duka mun fita tuwa ziyem, to mun godiya.
Sai yau karahar alhamdulillah, kuma ni na ji daɗi don Abubakar Resen ne fanci an yi ya shige ne kawai, muna ɗan farin ciki kaɗan amma ciwon mu kam bai ƙare ba, bara bai rai taɓa ƙare a mun so kofi saura gari.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa.
Sauraro, salama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo.
A duniyar chatting yanzu ta yi rasa yasa zakatan wasu sashen
madalla. Wani abu da ke zama ruwan dare cikin al'umma a yanzu shine yanda mutane ke bin hanyoyi iri daban-daban don neman duniya. Shin ka taba samun sako na karta kwana ko a kira ka kai tsaye da cewar ka ci kyauta ko ka bada lambobin asusun ajiyar ka na banki ko ka biya wasu kuɗaɗe dai kafin ka amsa kyautar da kaci? Bari ku ji kaɗan a cikin abin da ya faru da ni.
I said, how much did you use to open the account with us from the ATM card?
I used 350,000.
You are working with the BBA.
Irin wannan na ɗaya daga cikin salon da ɗan damfara ko ɗan 419 ke amfani da shi. 419 sashi ne a kundin tsarin mulkin Najeriya da ke magana akan masu zumba cikin aminci. Kamar kullum damfara na sake sabon salo da zarar an gano yadda masu yi suke aiwatar da ita. Kamar kowane lokaci abubuwan kimiyya da fasaha na tallafawa masu wannan sana'a ta damfara. Ɗaya daga cikin hanyoyin da aka fi sanin mutane ita ce ta yanda ake satan kuɗaɗen ajiyarsu a bankunan da suke ajiya, ta inda suke amfani da hanyoyi daban-daban wajen aiwatar da wannan aika-aika, musamman ma in aka haɗu da masu son zuciya. Abin ya fi muni duk da hukumomi da su ma bankunan sun tashi haikan da wayar da kan jama'a ta yanda za su gujewa faɗa komar waɗannan miyagu. Shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ra'ayoyin 'yan Najeriya da suka taɓa fuskanta
suka kira ni suka ce wai na receiving Allah 30,000 da safin nan, sai na ce musu sai suka ce wai ai ana rabawa daga gwamnati akan cewa na tallafin corona lokacin ba dade da gama lockdown nan ba. Sai nace mishi a'a ban receiving ba, sai ya ce to in duba account ina, in dai ban yi receiving ba yanzu zai credit ina da 30,000 daga gwamnati. Sai nace to da na duba ban gani bai kara kira, nace ban gani ba, sai ya ce to abin da za a yi in bashi wani numbers da suke jikin ATM ina saboda nan da nan ya samu access da account ina. Sai nace ya za a yi in bashi, in shi yana aiki a banki ai ya kamata ya sani. Sai ce ai bankuna na da yawa bai san wani iri ba. Sai nace wannan bankin da yada da kace ka tura kuɗi bankin nake amfani shi zaka saka. Sai ya ce to ba damuwa, in dai bashi wannan ATM number nawa nake bashi. Daga ƙarshe ba nace to wai wani banki ne da yake nin ya samu kuɗi saboda bankuna na suna da yawa. Ya gagara kiran suna ɗaya kuma ni ban taba amfani da Facebook ba. Sai ya ce ai Facebook, nace to scam ne wannan. Kamar wani lokaci haka ina zanna sai na ji an kira ni a waya in turo account ina da BBN ina da su a yau ai cewa na samu yan fawa. To ina zanna kawai sai aka turo min wannan text. To lokacin kamar zan tura kawai sai daga baya sai na yi sake tunani sai na ce wannan ba da gaske ba ne. Inda da gaske ne ai lokacin da na cika yan fawa na tura komai wannan dita disina na riga da na tura. To me yasa kuma za a sake kira na a ce sai na sake turo?
Madalla Malam Awul Abdullahi ƙwararre ne kan harkan kimiyyar sadarwa kuma babban ma'aikaci a kamfanin sadarwa ta MTN ya sake ƙara bayanai kan yanda za a shaida su tare da gujewa fada irin wannan tarko na N419.
Na farko har ga Allah kusan duniya suna fama da wannan matsala da ake kira ainihin cyber crime. Duk inda kika ji an ce cyber crime ma'ana ainihin mutane ne da suke ainihin shirya cuta ta hanyar wannan na'urar sadarwa da kuma ainihin internet. Wannan abu ya addabi duniya kusan yana jawo ma duniya da kamfanoni asara na ainihin biliyoyin kuɗi a cikin ma dola kenan hada. A kasar mu Najeriya ba a bar mu a baya ba. Kuma kusan Najeriya tana kan gaba wato kasa da take fama da wannan masifa wanda wasu daga cikin mutanen mu a nan kasar sun ma shahara a duniya wajen yin wannan. To hanyoyin da suke bi tana da yawa. Unfortunately mutane kuma ba yadda za a yi ka boye number. Number ka idan yau ka dauka mutane da yawa suna mu'amala ta cinikayya. Wata Allah zaka shiga wani shago ka sai kaya sai su ce maka da Allah ka rubuta number ka muna so dan in mun samu sababbin irin wannan kayan za mu sanar da kai. Wani Allah zaka je wajen wani a reception ka sa number ka da ka sa number ka kafin a tabbatar an baka izinin ka shige. Ili suna so idan koda wani abu ya faru sayin da suka zo suka duba register din su za su ga da waye suka shiga a kiran su. Akwai hanyoyi da yawa da muke aje nambobin mu. Wallahi wani abin mamaki waɗanda ma ka san su kuka san ka kuke zumunci da su wani zubin su tuna da number ka kuma sun san yanda za a yi amfani da shi. Na farko kamar yadda kika yi wannan maganar cewar ana kiran mutane har ga Allah akwai kowa ya sani waɗanda ake kiran su ɗan yahuya. Waɗannan zama suke wani zubin su zauna su yi abin da muke cewa permutation. Permutation shine ka zauna kawai ka kirkiri number da ka hada number 0 8 0 3 3 1 1 kana kira da ka ga number 1 kuma sun je sun shiga cikin na'ura na computer suka sa wannan number din yakan iya ma ba su ainihin tunda yanzu akwai abin da ake kira wannan true caller da ka sa nan zai iya gaya maka ma wane ne har ya baka sunan shi saboda me kai ta yadda ka je kai registering number ka ko kuma kai ma da kake so ka muri wannan true caller din suna buƙatar ka sa email dinka da sunanka da wasu dai ainihin alamomi na to idan true caller suka ainihin wannan dauki number ka suka da sunayenka duk wanda ya kira ka shi za su tura ma to kinga tanan ake samu so sai inda mutum zai kira ko zai tura maka message sai kiga ya tura maka ta fuskar ya san ka wallahi Allah kuma bai san ka ba
to ban katse ka ba duba da wannan bayanan da kamun menene yasa ku a matsayin ku na kamfanoni ko kuma waɗanda kuka kware a
sadarwa
wani da za a iya yi wajen kare waɗannan akwai ire-iren mutane wanda suke turo da sakonni wanda ba sahihi bane
mukan yi sosai muna da hanyoyi da muke bi kuma muna iya kokarin mu na farko kin ga muna aiki da jami'an tsaro kusan dukkan jami'an tsaron nan muna aiki da su a duk lokacin da suka zo suka kawo mana suka ce wannan number ga ta an same ta da laifin kaza to da gudu muke ba su duk wani abu da suka bincika game da ainihin wannan number dan aje ai sauri a datse ko kuma a kane waɗanda suke yi. Na biyu kuma idan suka umarci a rufe number ma to muka rufe. Kai ba ma su ba ko ni na a matsayina idan abu ya faru na gane cewa wannan number ana amfani da ita a yi cuta ne. To muna da ainihin unit da muke kira kamar fraud unit da muke tura musu sai su dan yi preliminary bincike sai su kokari kuma su datse wannan number to ana yi. To amma kin san kamar yadda Hausawa suka fi wai idan buya yi yawa baya abubuwa ne kasa ce da Allah ya albarkace mu da yawa. Da yawan nan kuma ita har ga Allah gwamnati duk da kokarin da take yin kika lura ai ko wannan shi ainihin minista na sadarwa da ainihin digital economy da yazo kokarin da yake ginan dan yan Najeriya su fahimta cewa ba lalle bane ta hana mutum yayi wannan amma idan yayi za a kama shi.
Kwararru dai sun bayyana cewa yana da matukar muhimmanci a duniya a kare bayanan al'umma don yaki da laifuffuka da ake yawan aikatawa ta yanar gizo. La'akari da cewar a yanzu bayanai suke zama dabarar samar da tattalin arzikin kasa tare da dorewar zamantakewa. To masu sauraro a nan shirin zai dakata albarshi a shiri na gaba za mu dora kan tsarin kare bayanai da gwamnatin Najeriya ta mai da hankali a kai. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim nake mana fatan to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta hadin gwiwa ce tace salon VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya kawo mana mafita a halin rashin tsaron da al'umman Najeriya suke ciki da na matsin tattalin arziki. Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsa ba. Saƙo daga Ali Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawalle mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gapta. Daga nan kuma sai wasiƙar Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salon VOA Hausa. Muna tare da Allah wadai da kaddamar da shirin takaita haihuwa a Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Muna kira da babban murya da ya janye wannan kuduri dan ba mai karbuwa bane ga kasar mu Najeriya. Shi kuma Alhaji Umar Fareba Gashuwa a nasa ra'ayin cewa yayi. To tsohon gwamnan jihar Jigawa Sulala Mido ba giran giran ba dai tai mai wajen kin goyen bayan mulkin karba karba a Najeriya. To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'an Amurka sun ce Rasha ta tattara akalla kashi 70 cikin 100 na makaman soja da take son ta kai zuwa wurin nan da tsakiyar wata don baiwa shugaba Vladimir Putin zaɓin kaddamar da wani gagarumin farmaki a Ukraine. Jami'an waɗanda suka tattauna alƙaliman da suka tantance na cikin gida na jirgin sojojin Rasha kan yanayi da basu gano ba sun nuna wasu alamomi da ke nuna Putin yana shirin mamayewa a cikin makonni masu zuwa. Ko da yake ba san girma da yawa ba har yanzu sun jaddada cewa ta yiwu ana iya samun mafita ta hanyar diplomasiya. Mahaukaciyar guguwar batsirai ta rage karfi cikin dare amma har yanzu ana sa ran za a samu ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya bayan da ta afka a gabashin kasar Madagascar da iska mai karfi kamar yadda ofishin kula da yanayi na tsibirin ya faɗa yau Lahadi. Hukumar Matthew ta ce batsirai ta rage karfi ta kuma kara da cewa matsakaiciyar iskar guguwar ta ragu da kusan rabi zuwa kilomita 80 cikin sa'a guda. A yau Lahadi shugaban kasar Tunisia Kais Saied ya rusa majalisar koli ta shari'a hukumar da ke kula da yancin kai na shari'a matakin da ya haifar da fargaba game da yancin kai na bangaren shari'a kuma tabbas zai fusata masu adawa da shi. Matakin Saied ya kawo karshen sukar da yi wa alkalai na tsawon watanni. Saied ya sha sukar jinkirin da bangaren shari'a ke yi wajen yanke hukuncin shari'ar cin hanci da rashawa da ta'addanci.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga iyalin sarkin jama'ar Alhaji Muhammadu Wabi na uku na jihar Bauchi wanda ya rasu da safiyar yau Lahadi bayan doguwar jinya fiye da shekara 10. Ya rasu ne dai a asibitin koyarwa na garin Kano. Allah ya ji kanshi ya kuma ba da hakurin rashin amen. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Lionet wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.